أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودة الزكين سادوا أولا فرفاد جامع البركة مسلا جامع أبو بكر تفاو بليوة نبوشي. A yau 17 ga watan Ramadan shekara 1436 bayan hijirar manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 4 ga wata na 7 shekara 2015 miladiya. Muna karanta Al-Qur'ani, muna jin fassarar sa da kuma darussan da suke cikin sa a cikin wannan sura mai albarka, suratul maida, sura ta 5 a cikin alqur'ani. Mun yi karatu har zuwa ayar wal yahkum bainahu wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi. Yau zamu tashi daga wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitab, aya ta 48 in Allah ita. Alarama, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
بايان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبنجي من أوككين سركية، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق كما منسو كرد لتافي أغريك دغسيا مصدقا لما بين يديه من الكتاب wanda yake gaskata abin da ke gaba gare shi na littattafai wa muhaiminan alai kuma wanda yake hukunci akan sauran littattafan baya fahkum bainahum bima anzalallah don haka kai hukunci a tsakanin su da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kuma kada ka bi soyayen rayukan su amma ja'aka min alhaq ta yanda za ka bar abin da ya zo maka na daga gaskiya daga wurin Allah likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ga kowace al'umma daga cikin ku mun sanya mata shari'arta da hanyarta walau sha'a Allahu la ja'alakum ummatan wahida kuma inda Allah ya so aida ya sanya ku kun zamo al'umma guda daya akan shari'a guda daya amma ya bambanta ku walakin domin liyabluwakum fima atakum don ya jarrabe ku a cikin abin da ya baku na bambance bambancen shari'ar cikin littafi fastabiqul khairat don haka ku yi rigegeniya da juna a wajen ayyukan alkhairi ila Allahi marji'ukum jami'a zuwa ga Allah ne makomar ku gaba ɗayan ku fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun sai Allah ya baku labari da abin da kuka kasance kuna yin sabani akai Allah ya ce a cikin wannan aya Allah ya saukar da littafi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani Allah yana magana ne bayan yayi magana akan falalar at-taura da daradar at-taura da kasancewar at-taura littafi ne mai kunshe da shiriya da haske inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار سنيما قنا أكم فللا درجا لتافن إنجيلا واندبا والنبي إيسى تم مريم عليه السلام وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين بيان الله فللا روان أن اللي تتفي درجا رسو دهاتكي دشريا دكي قنشاء تكنسو sai kuma ya karkato bayani domin cikawa akan falalar alqur'ani da darajar alqur'ani da cewa alqur'ani yana sama da waɗannan littafai da aka faɗa na baya wajen daraja sai ya ce wa anzalna ilaikal kitab kai kuma bayan mun bawa annabi Isa ba annabi Musa at-taura mun bawa annabi Isa dan Maryama injila Allah ya ƙara salati da salama gare su kai kuma sai muka baka littafin da ya hade gaba ɗaya waɗannan wajen shari'a sai muka baka alkitab littafi wana alkitab alalif wal lam inna yana lil ahad ne yana nufin alqur'ani ne wa anzalna ilayka alkitab alkitab alqur'ani kenan zalika alkitab la rayba fihi hudan lil muttaqin hamim tanzilul kitab alif lam mim tanzilul kitab to duwana alkitab din ana nufi alqur'ani ne بالحق من سوكر مكة دا شيجة قسكيا القرآن يزو دا قسكيا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل دا قسكيا يزو كما دا قسكيا يسوكا يا تاسو دا قولن الله دا قسكيا يا إسو قولن منزل الله صلى الله عليه وسلم دا قسكيا كما قسكيا نيكي قنشاء تكنسا وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم القرآن قسكيا دا قولن أبنجي وإنه للحق من ربك القرآن قسكيا لدك ورن أبنجي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق القرآن يازوني دقسكيا تشيني الله يتيمنا مصدقا لما بين يدي وانديك قسكتا أبنديك قبقريش من الكتاب نا الكتاب الكتاب أنشيكما الألف واللام بل العهد بني الاستغراق الجنس duk wani littafi ya shiga ciki don haka sai ka ce kamar ma'anan al-kutub ne da Allah ya ce kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitab bima'ana wa anzala ma'ahum al-kutub saboda li'anna kullu nabiyyin qad utiya kitab kowane annabi an bashi nasa littafi in aka hada su ya zama kutub amma sai Allah ya ce al-kitab don ya zama saboda duk abin da yake kunshi a cikin su shari'a ne iri daya kuma tauhidi ne na bai daya kuma aqida ce da take shirye da al'umman duniya duka halittun Allah akan tafarki guda ɗaya shi yasa yake alkitab kamar littafi guda ɗaya ne ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب yana nufi wal kutub ne an fahimci wannan ko don haka yana gaskata abin da yake gaba gare shi duk littattafan da suka shude suka wuce alqur'ani a baya alqur'ani ya zo ne don ya gaskata su yana tabbatar da abin da yake cikin su na shari'a yana tabbatar da abin da yake cikin su na tabbatar da tauhidi da kadaitakar Allah duk da cewa ana samun bambanci a tsakanin wannan littafin da wancan wajen hukunce hukunce na ku kuyi kaza ku kar kuyi kaza abin da ya shafi halal da haram abin da ya shafi shari'o'i abin da ya shafi fiqhu kowane annabi ana bashi abin da ya dace da zamanin sa abin da ya dace da garin sa abin da ya dace da irin shari'ar da ta dace da mutanen sa shi yasa Allah yake bambanta mutane bisa ga zamanoni akan wannan amma dukkan su akan tauhidi da haƙƙin ubangiji da kasancewar su shari'a ne dukkan su abu ɗaya ne shi yasa aka ce alkitab wa muhaiminan alai kuma ya zama alqur'ani yana zama wato mai jagoranci mai hukunci shine mai zartarwa na ƙarshe saboda shine littafin da yazo ran ƙarshe don haka sai zama duk abin da yake cikin sa shine zai determining abin da yake baya shin za a ci gaba da aiki da shi ko ba za a ci gaba ba shine malan wa muhaiminan alai riwayoyi uku daga Abdullahi ibn Abbas wata riwayar tazo daga gare shi Allah ya kare yarda gare shi da baban sa yace malan wa muhaiminan ai aminan ya zama wato amintacce ne wanda yake tace abin da yake cikin can a wata riwayan ajiya ce wa shahidan alai mai shaida ne akan wadannan littattafan a wata riwaya ajiya ce wa hakiman alai yana yake hukunci akan littattafan to abin da yake ciki za a ci gaba da aiki da shi ko ba za a ci gaba ba ibnu kathir yace duk wadannan fassarori guda uku zaka hada su li'anna alqur'ana بالنسبه للكتب السابقه حاكم وشهيد هو شاهد sannan kuma wa amin shi ya hada duka wadannan sifofi guda uku dangane da littafin da suka gabata shine wa muhaiminan alai alqur'ani ya zama shi mai shaida ne akan da bayan cewa gaskiya ne sannan kuma ya zama mai tabbatar da abin da yake cikin su ko kuma yace ya soke su shine wa hakiman ya zama mai hukunci ne akan su an fahimci wannan ko amma dukkan littafan da Allah ya saukar dukkan su ba bambanci akan abinda yake sakon bakunan annabawa akan kowa yazo yana kira ne zuwa ga tauhidi wa ba arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibut taghut ko da annabi yazo sai yayi kira zuwa ga tauhidi ya hana shirka to littattafan duka ba su bambanta ba akan wannan kowa yana tabbatar da tauhidi ga ubangiji yana kuma kore shirka daga ubangiji shine ibnu kathir Allah ya masa rahama yake ce wato ja'ala Allahu hadha alkitab alazim alladhi anzalahu akhir alkutub wa khatimaha wa ashmalaha wa a'zamaha wa akmalaha haythu jama'a fihi ma hasina ma qabla وزاده من الكمالات ما ليس في غيره فلهذا جعله شاهدا وامينا وحاكما عليها كلها yake cewa Allah ya sanya alqur'ani ya zama wanda zai tattare abin da ke cikin littafan baya ko ya tabbatar da abin da ke cikin su ko ya soke wani abu da ke cikin su na shari'o'i sannan kuma yana da wasu ƙarin na abubuwan da wancan ba su kunsa ba shine malan wa muhaiminan alai amma gaba ɗayan su sun taru akan tauhidi akan abu guda an fahimta ko shine Allah ce fahkum bainahum bima anzalallahu to kai musu hukunci da abinda Allah ya saukar kada kai hukunci da abinda ranka yake so kuma kada kai hukunci da abinda ransu yake so shari'a ba ta bin son ranka kamar yadda shari'a ba ta bin soyayyen rayukan mutane wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi son ran kowa in kazo yanke hukunci kai la'akari da me Allah ya ce me annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce menene shari'ar Allah ba za ka yi la'akari da wanda ya kawo ƙara shi me yake so ko wanda aka kawo ƙaransa shi me yake so ba ko waɗansu ɗan kallo ko shaidu me suke so wala tattabi ahwa'ahum karka bi son ran kowa ubangiji madaukakin sarki a cikin shari'ar nan abin da yake so ne kadai innallaha yahkumu ma yurid abunda Allah yake so ne kadai a cikin shari'ar sa ba son ran wani kuma inda a ce Allah zai bi son ran wani to aida ba za mu hadu akan shari'a guda daya ba saboda Allah shi daya ne sai ya zama abin da yake so ne kadai amma an ce ni za ka ga abin da nake so wannan ma za ka ga abin da yake so to nawa za a karba ba dole bane ra'ayi na ya zama yayi daidai da ra'ayin sa kowanne mutum yana gani ni in ina gani abu kaza shine daidai shi kuma ba shine daidai ba a wurin sa to dukkan mu sai kowa ya ajiye naka ra'ayin sai mu bi ra'ayi guda ɗaya shine ra'ayin Allahu Rabbul Alamin walaw ittaba al-haqqu ahwa'ahum lafasadati as-samawati wal-ardu wa man fihin da ce gaskiya za ta rinka bin soyayya rayukan mutane ne ai da duk duniya sai ta lalace saboda nawaye za a zaba Allah ce kar a biran kowa annabawa ma Allah bai yarda a biran abi son ransu ba ballantana kuma abi son ran wani daban ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi fahkum bainan nasi bima araka Allah fahkum ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah kada ka bi son ran kada ka bi son rai ko son ranka ko son ran wani Allah madaukakin sarki baya so a bi ran kowa a bi son ran wani sai dai a bi yanda ubangiji madaukakin sarki yace ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya ku bi abinda aka saukar muku kawai kada ku bi son ran kowa ne ne an fahimta ko fali zalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum karka bi ran mutane karka bi son ransu me suke so ba shine abinda Allah yake so ba abinda Allah yake so daban abinda mutane suke so daban to sai dai mutane su su bar abinda suke so su bi abinda shari'ar Allah ta zo da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rantsa da Allah mutane ba za su yi ibali ba har sai mutum ya zama yana son abinda manzon Allah ya so da shi ko da ransa shi ba haka yaso ba dawa ba abinda kake so bane za a yi abinda Allah yake so ne za a yi shine wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min al-haq kada ka bi sauran mutane ka bar kuma abinda Allah madaukakin sarki ya saukar maka wanda ya zo maka na gaskiya laqad ja'aka al-haqq min rabbik ai gaskiya ne ya zo maka daga wurin ubangiji to ya zaka bar gaskiya kuma ka bi abinda ran wani yake so amma ja'aka min al-haqq li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja bimana li kulli ummatin kowace al'umma daga cikin ku ja'alna minhajan ja'alna shir'atan wa minhaja kowace suna da shir'a suna da minhaj to menene shir'a menene minhaj riwayoyi daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kare yarda gare shi da babansa sun tabbatar da cewa ma'ana ash-shir'atu wal minhaj shine as-sabilu was sunnah hanyar Allah as-siratul mustaqim da kuma sunna ta annabawan da suka zo da wannan shari'a an fahimta ko kamar mu yanzu kaga as-sabil shine as-siratul mustaqim al-qur'ani da maganganun Allah sannan minhaj kuma shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce manan li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ali kulli ummatin minkum ja'alna laha sabilaha wa sunnataha kowace tana da hanyar ta kowace tana da tafarkin da annabin ta ya dora ta akai shi yasa ake samun bambanci ai abinda aka halalta wa mutanen baya ba dole ya zama shi za a halalta mana ba an halalta wa ƴaƴan annabi adamu kamar yadda muka karanta su auri ɗan uwansu wa ya auri kanwa kanwa ta auri wa mu yanzu an halalta mana wannan li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja an halal an wajabtawa wato mutanen banu isra'il da suka yi laifi aka ce musu su kashe kansu in kai zunubi sai a ce faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum sai kun yi haka kafin Allah ya yafe muku mu yanzu ba mu bukatar sai mun yi wannan lokacin da annabi yusuf alaihi salam iyayensa suka shigo wurin sa wadaba abun nan da suka shigo warafa abawayya alal arsh ya daura su akan karagar mulki wa kharru lahu sujada su kuma sai suka fadi suka masa sujada mu yanzu ba za a ce aiwa wani sujada ba la yanbaghi li basharin an yasjuda li bashar ba dan adam da ya dace yayi wa dan adam sujada a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi daud alaihi salam yayi aure bisa ga riwayoyi da yawa aure na mata mata har guda 300 mu yanzu ba a yadda ba mutum ya auri mata sama da 4 annabi sulaimanu alaihi salam ya auri mata har guda 100 har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin cewa wata rana ya ce cikin dare daya zai take su gaba daya kuma kowa za ta dauki ciki a cikin dare dayan kuma dukkan su shafi masu jihadi fi sabilillah bai ce insha Allah ba sai zama da gaba ɗayan su ba su dauki ciki ba sai guda daya kuma guda daya ma ba ta fi cikakken mutum ba wannan yasa aka koya masa cewa nan gaba duk abinda zaka ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah kace insha Allah kaga wannan duk shari'o'i ne na waɗanda suka gabace mu mu ba irin namu ba likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja sannan a takanin su suma wanda kafin su zo kafin azo kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan iya wani a ce masa abu kaza haram wani kuma a ce masa halal shi yasa da annabi Isa dan Maryama yazo yace wa banu isra'ila wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum na zo ne domin in halalta muku wani abin da Allah madaukakin sarki da ya haramta muku kaga da a baya wa ala alladhina hadu harramna kulladhi dhufur da an haramta musu cin duk abin da yake da farce daga cikin dabbobi daga baya annabi Isa yazo sai yace zai halalta musu wani abin da aka haramta musu shine likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja sai Allah ce walau sha Allahu laja'alakum ummatan wahida ay law sha Allahu ta'ala la jama'a an-nasa kulluhum 'ala dinin wahid wa shari'atin wahida inda Allah ya so da ya sa dukkan al'ummomi da ya halitta da dukkan sun zama akan musulunci kuma akan shari'a ɗaya amma ba haka Allah ya so ba wala yazaluna mukhtalifin ka'ida ce ta sunnar Allah kauniya akan mutane dole sai an sassaba dole sai an zama wasu su yi addinin musulunci wasu su yi kafirci huwal ladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min kaga dole sai an rabu ce walau sha Allahu laja'alakum ummatan wahida inda Allah ya so da dukkan zaman al'umma daya an gane ko walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat Allah madaukakin sarki ya rarraba ku a cikin wato addinai ya rarraba ku kuma a cikin wato shari'o'i na al'ummi liyabluwakum fima ataakum minal kitab don Allah ya gwada ku ya ga wane ne za su yi aiki da littafin su wane da za su yi aiki da shari'ar su su waye za su fi yin aiki an gane ku alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya ga wane ne wanda zai fi yin aiki mai kyau an fahimta da kyau ko fastabiqul khairat sai Allah ya ce ku rinka yin gaggawa ku rinka yin rige-rige akan aikin alheri aikin alheri na duniya da aikin alheri na lahira duk abin da yake alheri ne zai kawo amfani a rayuwa ko ya kawo amfani a rayuwar bayan mutuwa to mutane su rinka yin rige-rigeniya akan innahum kanu yusari'una fil khairat Allah yana so a rinka yin gaggawa akan aikin alheri Allah madaukakin sarki ya ce wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun akan neman aljanna mutane su rinka yin rige-rige an gane ko limithli hadha faly'amal al'amilun ana so mutane su yi aiki suna rige-rigeniya akan aikin alkhairi amma rige-rigeniyar mutane yanzu galibi da damuwar su shine akan neman duniya waye zai fi yawan mata waye zai fi yawan dada waye zai fi yawan dukiya waye zai fi yawan jama'a amma Allah madaukakin sarki yana so mu zama muna yin rige-rigeniya da juna ne akan aikin alkhairi har Allah ya ga wane ne wanda zai fi yawan aikin alkhairi daga cikin mu shi yasa Allah madaukakin sarki yace fastabiqul khairat ku rinka rige-rigeniya da juna akan ayyukan alkhairi ila Allahi marji'ukum jami'an dukkan ku wurin Allah za ku koma ai ila Allahi ta'ala ma'adukum wa ma'alukum wa masirukum dukkan ku wurin Allah za ku koma jami'an dukkan ku daga na farkon ku zuwa ƙarshen ku Allah madaukakin sarki yace dukkan mu da mutanen farko da mutanen ƙarshe duka Allah madaukakin sarki zai ul innal awwalina wal akhirina lamajmu'un limiqati yawmin ma'lum dukkan mu za a tara mu shine ila Allah barji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun sai Allah ya baku labarin abinda kuka kasance kuna sabawa abinda kuka kasance kuna sabawa na addini da asali kanan nasu ummatan wahidatan da mutane suna kan addini guda ɗaya ne daga baya sai suka zo suka sassaba suka rarraba ko kuma wa ba kanan nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu da mutane suna kan al'umma addini guda ɗaya sai suka sassaba to za ku koma lahira sai Allah ya raba yanzu ai hadani khasbani iktasamu fi rabbihim yanzu akwai musu a tsakanin mutane an kakkasa addini kala-kala innal ladhina amanu والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين اشركوا الدينين كلا كلا كوا kuma yana gani shi yake kan daidai to in an je wajen Allah ne Allah zai raba fada a gane wale ne yake kan daidai fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun sai ba ku labari summa yahkumu bainakum wa yujazikum ala ma abiltum alai sai Allah ya saka kowa bisa aikin sa amma dai aikin nan duka in aka je ranar kiyama Allah baya karbar aikin kowa sai aikin wanda ya tsaya akan imani yayi aiki nagari da imanin sa wannan kawai shine wanda Allah madaukakin sarki zai karbi aikin sa amma duk wanda ya rike wani addini wanda ba musulunci ba Allah ba zai karba ba wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin mutane sun sassaba akan addini kuma tabbas sun aljira na kiyama Allah zai hukunci shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم سيعلق فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه نقوم آية كان الناس أمة واحدة الله يجي متى فمنهم من آمن ومنهم من كفر الله يجي دايا سودا يا أجي متى أكن حنيا قداء ولكن اختلفوا سيمتى نسوك سابا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وني أي إيمان وني أي كافر شيء to shine ma'anan bima kuntum fi takhtalifun abunda aka saban kenan sana a cikin kanin nasu ummatan wahidatan a ƙarshe Allah yake cewa gaba ɗaya mutane suka zo suka sassaba to a ranar kiyama ne Allah zai zo ya rarraba wannan da suka yi suka bi wannan hanyar su suke daidai waɗannan da suka bi wannan hanyar su suke kan hanya ta bata to duk wannan a ranar kiyama ne Allah zai yi nabiyukum bima kuntum fi takhtalifun amma a nan duniya ai ba ma ganin wani abun da zai fito a fili na daga abubuwa kauniya da za su nuna cewa musulmi shine yake daidai wanda ba musulmi shi ba daidai bane ba ma ganin ana saukar da azaba ko kwaran kwatsa ga waɗanda ba musulmi ba sai a bar musulmi ba ma ganin Allah yana keɓe musulmi da arziki ya hana waɗancan ballantana ya nuna mana cewa waɗannan su ne suke kan daidai ba ma ganin wanda suke musulmi su ne suke samun lafiya su suke samun ƴaƴa waɗancan ba sa samu a'a duk wannan Allah yana rabawa daidai rabawa a gane wane ne yake kan daidai sai an ji lahira inna lillahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun sai Allah ya ci gaba da cewa wa anihkum bainahum bima anzala Allah kuma kai hukunci a tsakanin mutane da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi soyayyen rayukan mutane kamar yadda muka yi bayani in zaka yi hukunci ne bisa ga abin da Allah ya ce ko da wanda zaka yi masa hukuncin nan ya zama kana da interest a cikin case din ta yanda zai zama dan uwanka ko ya zama danginka ko ya zama abokinka a kai hukunci da abin da Allah ya ce ko da wannan mutumin yana da kusanci da kai shi yasa Allah madaukakin sarki yace fala tattabi'ul hawa an ta'dilu kada ka bi abin da kake son rai abin nan na son ranka ya zama cewa ba za ka yi adalci ba an gane ko wala tattabi ahwa'ahum wahdharhum an yaftinu kuma ka tsawatar musu kada ka bar su har ya zama su fitine ka bi mana an yi su duka an yi dallisu alaikal haq har ya zama sun boye maka gaskiya kada ka sake musu da wannan duk wanda kaga cewa ba zai so a tabbatar da gaskiya a cikin shari'a ko hukuncin Allah ba kada ma ka bashi dama domin in ka bashi dama to ya zama an yaftinu ka an ba'd ma anzalallahu ilai sai ga ya kautar da kai daga abinda Allah ya saukar sai ka ga ya hana ka danfaka abinda Allah ya ce don haka kada ka bi son ran wani kuma kada ka sake kada ka bada kofa wani ballantana ya samu kofar da zai zama wato ya batar da kai daga hanyar Allah an ba'd ma anzalallahu ilai shine Allah ce fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim idan suka kauda kai bima da fa in a'radu idan suka ki su karba yana magana akan yahudawa da kuma duk wanda yake karba hukuncin Allah fa'lam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim to kai ka sani cewa innama yuridu Allah ta'ala an yasrifahum 'anil haqqi wal huda war rushd Allah yana son ya kautar da su ne daga kan shiriya saboda Allah ya tabbatar da bata akan su an gane ko saboda wato bata ta tabbata akan su daga dole sai sun tafi zuwa batan nan duk yanda kai da su kuma ba za su je shiriya ba wa man yudillahu fama lahu min had duk yanda zaka yi kokari ba za ka shirye da su ba to shine wato an yusibahum bi ba'd dhunubihim Allah yana so dole sai ya musu azaba ne da abin da suka aikata ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا kamar yadda muka karanta jiya wanda ko Allah yayi ne ya batar da shi kuma Allah yayi masa azaba to duk yanda kai ba za ka shirye da shi ba Allah ya dakatar da mu wa inna katiran minan nasi lafasiqun
sai dai fa da yawa daga cikin mutane kan fasikai ne da yawa daga cikin mutane suna barin da'a wa Allah suna fita daga yin biyayya wa Allah da biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ma aktharun nasi walau harasa bi mu'minin duk kokarinka to mafi yawa daga cikin mutane ba za su yi imani ba mafi yawan su ne waɗanda za su bi hanyar bata wa in tuti aktara man fil ardi yudilluka an sabilillah in zaka bi yawa ne to ba za ka bi hanyar Allah ba saboda waɗanda suke kadan su ne suke kan hanyar Allah qalilan ma tu'minun qalilan ma tadhakkarun qalilan ma tashkurun kadan su ne waɗanda suke yin suke bin hanyar Allah shi yasa yanzu a cikin population din duniya akwai mutane sama da billion 8 amma 1 over 4 ne kadai musulmi 3 over 4 dukkan su kashi 3 cikin 4 gaba ɗayan su ba musulmai bane an gane ko amma waɗancan din nan waɗannan dan kadan din su din ba daga cikin su an hada ne gaba ɗaya tabu wanda yake kan layin addinin musulunci su din ba a cikin addinin musulunci akwai musulmi da gaskiya akwai munafikai daga cikin musulman akwai waɗanda suka bi tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da shi da sahabbansa akai wanda suke asalin gargajiyar musulunci wanda ita Allah ya sani akwai kuma waɗanda suka rarraba addini suka cancanta abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi su din ma sun ka su kashi kashi su ma to a cikin mutane nawa ne waɗanda za su samu shi yasa Allah ce wa ma aktharun nasi walau harasa bi mu'minin mafi yawa ɗan mutane ya tabbata cikin hadisi a ranar kiyama Allah zai ce wa annabi Adam ya Adam inna Allah ya'muruka an ta'khudha min dhurriyyatika ba'than ila an-nar Allah yana umartar ka ya kai Adam ka kwasa daga cikin ƴaƴanka nan jama'an guda ka kai su wuta sai ce guda nawa zan dauka sai Allah ya ce masa cikin kowane dubu ka dauki 999 ka kai su wuta wa wahidun ila an-nar wa wahidun ila al-janna wa ɗaya ne zai je aljanna kaga percentage cikin waɗanda za su tafi wuta ya ninninka na waɗanda za su tafi aljanna shi yasa Allah yake cewa wato wa inna kaseeran minan nas da yawa daga cikin mutane fasikai ne kuma mafi yawa daga cikin fasikancin da suke din fiskul kufur fasikanci ne irin da kafirci wanda suka gado daga wurin shedan iblis kenan wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fataka an amri rabbi daga shedan shine wanda ya fara yin fasikanci irin da kafirci to mutane kuma da yawa suna kan wannan hanya shine wa inna katiran minan nasi la fasiqun Allah ya samu dace shine Allah yake ce mana afa hukumul jahiliyyati yabghun yanzu shin mutane hukunci na jahiliya ne suke nema hukunci na jahiliya wanda ba na Allah ba shi suke so wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun wannan istifham ne inkari kuma takariri wato iswane ne yafi yin kyan hukunci wa waɗanda suke da yaqini in ba Allah ba wanda yake da yaqini yayi imani ya tabbatar da cewa ba wanda ya dace ya masa hukunci sai Allah bimana la ahada ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun alaysa allahu bi ahkamil hakimin Allah shine wanda yafi kowa iya hukunci a wurin wanda yayi imani yake da yaqini to ya tabbatar da cewa babu wanda ya dace ya jagoranci bil adama kamar wanda ya halicci bil adama sanan babu wanda ya san dan adam ya san kuma filosofin da ya dace da rayuwar dan adam da dokar da ta dace da dan adam kamar ubangiji idan aka bar mutane su yi hukunci wa kansu to kowane zamani sai sun sake nasu sabo saboda zamanin da ba zai dace da zamanin yanzu ba domin mutanen da in suka yi hukunci su mutanen outdated ne don haka dole laws din su ma su zama outdated amma aka samu ubangijin da shi baya da zamanin da yake banta da shi shi ubangiji yana tare da kowane zamani kuma hukuncinsa zai dace da kowane zamani sannan kuma shi yayi mutanen farko shine zai yi mutanen karshe don haka zai iya yin dokar da za ta haɗe dukkan mutane gaba daya shi sa hukuncin Allah shine wanda yafi dacewa da kowace al'umma da kowane mutanen kowace ƙasa kuma da mutanen kowane zamani an fahimta ko shine wa man ahsanu minallahi hukuman liqaumin yuqinun ibnu kathir ana yake cewa yunkiru ta'ala ala man kharaja ala hukmillahi almuhkam almustamil ala kulli khair yace Allah madaukakin sarki yana yin inkari ne akan waɗanda suka ki suka fita daga hukuncin Allah ga shari'o'in Allah ga dokokin Allah, dokokin Allah waɗanda suka shafi constitutional law, dokokin Allah waɗanda suka shafi criminal law, dokokin Allah waɗanda suka shafi commercial law, dokokin Allah waɗanda suka shafi family law, dokokin Allah waɗanda suka shafi dukkan aspects na law. Allah madaukin sarki ya riga ya saukar da su kuma a cike suke. Sai ce to Allah yana inkari ne ma mutanen da suka fita daga irin wannan, sai suka samo nasu na kansu wanda su ne suke gani sun dace, sun fi Allah dacewa su zaba wa kansu abin da suke so. Annahi an kulli shar, wanda dokokin Allah su ne wanda suke hana kowane sharri. Wa adala ila ma siwa hu min al-ara'i wal ahwa, sai mutum ya koma zuwa ga abinda yake koma bayan abinda Allah ya saukar na daga ra'ayoyin mutane da soyayyen rayukan su. Wal istilahat allati wada'aha ar-rijal, da kuma waɗansu abubuwa na systems waɗanda ko theories waɗanda mutane suka zauna suka ajiye su bila mustanadin min shari'atillah, ba tare da tana da madogara daga shari'ar Allah ba. Allah yana inkari akan waɗannan. Wannan ayar tana inkari kenan akan duk mutumin da ya taimaka wajen dora wa mutane wata doka da ba ta Allah. Wannan dokar usace kuma guduma ce akan duk waɗanda suke da damar da za su kawo canji, da za su kawo sauyi, da za su tabbatar da dokar Allah ita take aiki akan bayin Allah. Amma sai suka canza ta, suka kawo wata doka ta son ransu ko ta son ran waɗansu, kuma suka ce da shi za a yi aiki akan mutanen ƙasa ko mutanen jiha. Wannan ayar tana da haɗari ƙwarai da gaske, wato kauce mata. Don Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya riki wata doka kuma ya kawo ta ya ɗora ta akan mutane, ya ce dole su yi aiki da ita. Kuma wannan hukuncin ba ta Allah ba, ta hukunci sai ta jahiliya, komin zaman mutanen da suka ƙirƙiro ta, zamansu professionals, zamansu intellectuals, zamansu wacece. Allah ya ce dukkansu jahilai ne, kuma jahiliya ce, saboda duk iliminsu wallahi ta'ala ba su kai ilimin Allah ba. Kuma duk yanda suka san ɗan Adam sun fi sanin kansu akan wancan. Allah kuma maɗaukakin sarki shi ne alimun bidati subu, abinda yake cikin zuciyar mutum, ko mai faɗa ba ko ya faɗa, Allah ya sani tun kafin ya faɗa. Sawa'un minkum man asarra al-qawl wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa sarihun bin-nahar. Allah shi ne wanda ya san da wanda ya yi magana da wanda bai yi magana ba. Allah ya san me zai faɗa. In ka yi niyyar ka yi wata magana sai ka fasa baka faɗa ba, Allah ya san da me za ka faɗa inda ka yi magana. Ba shi ne dace a ce ya gaya wa mutane hukunci ba? Sannan Allah shi ya san differences ɗin da ke tsakanin wani da wani. Ni na san bambanci da ke tsakanin ni da wani ne, amma ba dole ne in gane bambanci da ke tsakanin wani da wani ba. Ku gane jama'a, duk yanda mutum ya kai wajen wato zama intellectual, zai iya fahimtar abubuwa ne ya yi kiyasi da kansa ya yake ji, amma ba zai iya gano hakikanin abinda wani yake ji a cikin kwakwalwarsa yanzu ba. Wallahi ba wanda isa yi wannan. Kamar da ba za ka iya gane yanzu wani yana nufinka da mugunta ko yana nufinka da alheri a lokacin da ya yi murmushi ba. Ba za ka iya ganewa ba. A cikin waɗanda suke kusa da kai masoyanka ba za ka gane wane ne asalin yake son ka ba. Kai ƴaƴanka da matanka ba ka san wane ne asalin yake son ka da gaskiya, wane ne kuma yake son ka don wani abu da kake da shi ba. Ba za ka iya ganewa ba. To ya za ka iya gane dokar da ta shafi mutane? Matanka ka kasa gane wane ne asalin ke son ka da gaske, sai daga baya ka gane kuna faɗa da wance, ashe da wance ba son ka da gaske take ba. ƴaƴanka aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, ƴaƴanka da iyayenka baka san wane ne asalin yake son ka da gaskiya ba. Sai ya zaka gane mutanen ƙasa gaba daya millions, kuma ka ce wai kai ne zaka gane abin da ya dace da su? Wallahi baka isa ba. Ko likita da yake da ƙwarewa akan mutane da cututtuka, sai dai kai masa bayani sai yayi tunani, amma ba zai iya gane asalin yanda kake ji ba. Kai ka san me kake ji ko yana ji shi baya ji, sai dai kwatanta. Shi yasa in yazo maka magani zaka gane alamar baya jin abin da kake ji. In da yana jin abin da kake ji shi ba, da yanayin yanda zai maka magani daban. An fahimci wannan ko? Amma Ubangiji shi ya san asalin yanda kake ji, kuma Ubangiji maɗaukakin sarki ya fika jin asalin yanda kake ji kai da kake jin cutar. Wallahi Allah ya fika sani. Saboda Allah ne yake yanke proportion din yawan yanda zaka ji. Don haka ya san wannan yanda kake ji din ya kai yanda yake so ka ji, ko ya ƙara ko ya rage. Ashe ya san yanda yake. Saboda wannan ne nake so in yi amfani da wannan dama mu gabatar da nasiha ga mammiya, ba ga wani individual ba, ga dukkan waɗanda suke da alaka da legal system din Najeriya, da cewa wallahi musamman kuma musulmai akwai kalubale akan mu ba kalubale ne yana kan mutum daya bane yana kan mu ne gaba daya mu akwai abin da ya shafe mu duka a al'umma kasa musulmai musamman waɗanda suke musulmai musamman kuma bangaren arewacin Najeriya akwai abin da ya shafi waɗansu daga cikin masu mas'uliya akan mu kamar malamai masu fadakarwa kamar kuma yan siyasa din wanda suke bangaren executive da waɗanda suke bangaren judicial da kuma waɗanda suke bangaren legislature duka wallahi tallahi sai Allah ya tambaye mu in mun hadu a gaba daya akan menene mun kai wajen menene gudumawar da ka bayar wajen tabbatar da cewa shari'ar Allah ita ce take aiki akan bayin Allah idan baka da wani abu da zaka iya bada gudumawa sai Allah ya ce ka zai gifi ai Allah ya san iya gurgurdon damar da ya bawo kowa idan kuma kana da wani abu da zaka iya baka yi ba wallahi sai kai bayani a gaban Allah zan dan ga amana kadan daga cikin halin da shari'ar musulunci take a nan Najeriya da kuma haƙin da yake kan waɗanda wato abin ya shafa wasu daga cikin abubuwan zan yi sabarajin ne daga cikin wannan wani article ne na rubuta akan tarihin shari'ar musulunci tun kafin zuwan Sheikh Usman Kambodiyo har zuwa yau da abubuwan da suka shafa duka sai aka buga a cikin wannan journal din International Journal of Innovative Social Sciences and Humanities Research mutum yana so yana iya nema kana iya neman sa akwai shi online in ka rubuta in kai google ka sa sunana ko ka sa sunan tafiya Chronicles of Sharia Implementation in Northern Nigeria zaka samu duka in kana so ka karanta ga karin bayani dan kadan daga cikin abin da yake ciki zan fada bana nan wannan yankin da muke ciki ne yanzu na arewacin Najeriya da asali wato maguzanci ake duka ba musulunci Allah ya zo ya ni'imta mu da addinin musulunci da mu yanzu muka samu galibi daga cikin mu ba wa'azi aka mana muka musulunta ba mun tashi ne muka samu musulunci nan da ba yana nan iyayenka suna sallah sai ka ci gaba daga inda suka tsaya mun gode wa Allah da wannan musulunci ya shigo wannan kasar tamu ne ta hanyar mutanen da suke zuwa don kasuwanci daga yankin Mali ya shigo nan kasar ne tun 14th century a cikin abin nan a Gregorian calendar ke a abin nan din musulunci kuma tun karni na 8 yau sama da shekara 600 kenan da zuwan musulunci nan yazo ya zauna da gindin sa a yankin arewacin Najeriya amma bayan da musulunci ya shigo da yake ba malamai bane suka kawo shi ɗan kasuwa ne saboda mu'amalan su sun zo suna mu'amala da mutane suna harkokin su sai mutane su ji sha'awar tsarin su mutanen yankin da yake duk arna ne ana cinikin bayi ana cinikin dabbobi ana cinikin auduga sai suka ga tsarin waɗannan mutanen ya bambanta sai suna karban addini da haka ne addinin musulunci ya fara zuwa ya yadu to amma sai zama jahilci ya zo ya yawa akai babu wato ilimi haka aka ci gaba har akai waɗannan karnoni masu yawa duk ana rayuwa ne a cikin yan malamai da ake da su suka zama malamai ne na tsubbu aka samu bokaye aka samu ana ta yin bori da sauransu har zuwa sannan sarakuna kuma a lokacin suna yi wa mutane mulkin kama karya ne har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya sa wato abun nan ya sa zai tayar da wani da zai zama mujaddid na shari'ar musulunci a wannan yanki shine Sheikh Usman Dan Kodiyo Sheikh Usman Dan Kodiyo din nan an haife shi ne a kasar Gondo dake jihar Sokoto a yanzu ko wanda shi Sheikh Usman Dan Kodiyo nan da aka haife shi an haife shi ne shekara ta 1168 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam wato a abin nan 1754 kenan sai zo ya tashi yayi karatunsa kuma Allah ya sa sai ya tashi da karatu mai tsafta wanda kuma karatun sai ya tashi yana da kishin addinin musulunci kuma yana da kishin ilimantar da mutane musamman kuma tasirin da ya samu a wurin wani babban malamin sa ana ce masa wato Jibril wanda wannan malamin ne ya tasirantu da shi sosai sosai wajen wato son yin da'awa da karantar da mutane wato tafarkin addinin musulunci Sheikh Usman Dan Kodiyo ya ci gaba da yin wannan har zuwa lokacin da ya zai fara samun tsangwama ya tara almajirai da yawa ya zai samun tsangwama daga wurin sarakuna har abu da zai kai da cewa dole sai sun dauki makami domin su kare kansu saboda an zo akan za a kashe su gaba daya kuma a hana su wannan abin da suke don haka dole suka kare kansu da suka samu dama kuma har ya zamana yanzu yana da makamai yana da jama'a har ya zai fara kafa wato kasashen da duk in yayi yaki wannan sarkin ya kama sai ya sa wani daga cikin musulmi sai ya mulke su kuma ya rinka musu mulki da shari'ar musulunci aka yi rinka watsa wannan abun yana ta watsawa har ya zamana ya kame da yawa daga cikin yankunan da yanzu muka san su a cikin arewacin Najeriya an fahimta ko bayan ya zo ya samu damar ya kafa daula bayan yayi ta yin wa'azi yayi ta yin abu ya ta kusan shekara 20 yana fama kafin daga baya Allah ya sa yazo ya samu dama har yazo ya kafa daula yakin da ya dubbe wuce shekara 6 ba Allah ya sa yazo ya samu ya kafa wannan ya samu ya kafa daula sai koma yaje ya zauna abin sa shi sai bai rike mulki ba sai ban mulki a hannun dan uwansa Abdullahi Gwandu da kuma dan sa Muhammadu Bello shi Abdullahi Gwandu yana Gwandu shi kuma ya bar shi a Sokoto shi Muhammadu Bello haka ya zauna har ya rasu wannan hasken da Allah ya sa ta sanadiyar sa ta zo ta kafo a wannan yankin ta zauna ta kai shekara 100 ana jagorancin mafi yawa daga cikin wannan yankin na arewacin Najeriya da shari'ar Al-Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma cikakken implementation da shari'ar musulunci wanda ya zama har waɗanda suka yi rubuce-rubuce daga cikin turawa suka ce daga cikin wato kasashe waɗanda aka samu empires a Africa ba a samu empire da ta yi ƙarfi ta yi ƙarko kuma ta zama system inta ya zama system ne wanda yake stable a Africa kaman system din wato musamman kuma dai sub-Saharan Africa kaman system din Khalifa din Sheikh Usman Dan Fodio wanda ya kafa a Sokoto wannan abin ya ci gaba har zuwa kimanin shekara 100 amma daga baya bayan mutuwar Sheikh Usman Dan Fodio da kuma ƴaƴansa da kuma shari'ar tana nan tana aiki sai aka fara tabun matsalan wato colonialism turawan mulkin mallaka sun fara shiga kasashe har sun shigo kasashen Afirka har sun zo wato yankuna da wanda yanzu ake ce masa Najeriya amma sun je kudu suka je suka kama Lagos suka kafa colony a can tun cikin 19th century amma ba su zo arewa ba saboda arewa lokacin kamar yadda Don Luzada yake cewa yace wani irin tsari ne wanda yake yace ba za ka iya kwatanta shi da kowane tsari ba a Afirka akwai zaman lafiya kuma akwai tsarin gwamnati akwai sojoji akwai alƙalai akwai limamai akwai komai da komai kuma mutane suna harkokinsu kuma akwai tattalin arzikinsu wanda ya dogara ne galibi akan noma da kiwo sannan kuma ga kuma al'amru bil ma'rufi annahyu anil munkar mutane suna cikin wannan ne kawai sai su kuma turawan mulkin mallaka suka so za su yi expanding din wato kasar su shine suka shigo arewacin Najeriya a 1903 inda suka zo suka fara suka kama Kano da kuma Sokoto wanda sune inda suka fi karfi daga cikin wannan daular a 1903 ne aka rusa wannan daular sai zamanin tunda sun rusa wannan daular sai suka ci gaba da mulkarta amma da wani tsari da suke ce masa indirect rule sarakuna suna nan amma sarakunan da su suka nada kuma sai abinda suka ce musu za su gabatar kuma sai suka cire shari'ar da mutane suka sani sai suka kawo nasu wannan da tafiyar tayi tafiya kuma daga baya ma sai suka zo suka hada arewacin Najeriya da kudancin Najeriya wanda addini daban al'ada daban kabila daban kamanni daban tsari daban civilization daban sai suka hada suka ce sun zama kasa daya a 1914 suka ce dukan ku sunan ku Najeriya daga nan ne inda farkon matsalan Najeriya ta fara samu gaskiya wannan hadin kwata-kwata wallahi hadi ne wanda Allahul Musta'an saboda mutane ne wanda gaba ɗaya fikirinsu da tunaninsu iri daban-daban ne amma haka Allah ya kaddara zamu haɗu da haka aka zo aka hada saboda shine inda zai sa za su fi samun saukin da za su yi mulkin mutane suka ci gaba da yin wannan mulkin kuma suka dora mana dokokin su ya zama dole da shi ake aiki wannan abin ya ci gaba har zuwa lokacin da aka zo aka samu yancin kan Najeriya Najeriya ta samu mulkin kai ya zama bakaken fata su za su mulki kansu ba tare da su sun sa baki ba sai zama na dan abin da ya rage na mulkin kai ai dan abin da ya rage wanda ba a samu yanci ba abin da muka samu yanci shine shugaban kasa namu an fahimta gwamnoni namu alƙalai namu waye namu ne amma abin da ba a samu yanci ba shine dokoki kan ba namu bane har yanzu dokar su ita ce take da tasiri akan mu kuma tun daga wancan lokacin har yanzu nan ba mu gushe ba muna karkashin mulkin mallakar dokokin turawa akan mu sai aka zo aka bullo mana da wani abu duk lokacin da aka zo aka ba mu yancin kai arewacin Najeriya suka kebe suka ce su suna bukatar tsarin siyasa daban suna bukatar kuma wato wanda ba dole ya zama karkashin daidai da kudu ba shi yasa aka raba kasa na Najeriya region sai aka sa Northern Najeriya tare da region ɗinta daban wanda take da gwamna guda daya to sai aka ce za a ba mu dama kuma mu yi irin tsarin legal system irin namu wanda muke so to shine aka zo aka ce a cigaba da shari'ar musulunci a abubuwan da suka shafi abubuwan al'adu na musulunci aka ce kamar aure al'ada ne saki al'ada ne ramon gado al'ada ne waqafi al'ada ne amma duk abin da zama ba al'ada ba doka ce doka ce to wannan kan banda shari'ar musulunci abin da ya shafi contract abin da za ku yi kasuwanci tsakanin wane da wane wannan doka ce banda ita ita ba ba al'ada bace abin da ya shafi dokokin wane yayi laifi me za a yanke masa hukunci criminal law kenan wannan ma doka ce don aka ba shari'ar musulunci akai sai aka raba to amma da yake musulmi sun yi ta maganganun cewa su suna bukatar su samu irin tsari da yake na musulunci sai a 1958 sai aka rubuta musu wani abu penal code wannan penal code din sai aka je aka kawo daga cikin waɗanda za su rubuta penal code din har da turawa har da kristoci har da malamai har da wane ne aka je aka outlawro wani daga sudan aka dauko wani daga ina ne aka hahada dai sai aka ce a samu legal pluralism shine a samu a hahada saboda an bari kwaya daya ba zai daidai ba me yasa ba a so a tabbatar da ayyo mutane shari'a da na musulunci zalla shine an ce duk dokar da za ta yi aiki a Najeriya dole ta zama ta cika wani abu shi repugnancy test dole ya zama dokar kada ta zama contrary to natural justice equity and good conscience sai aka ce dokokin musulunci kuma suna da wannan matsala sun yi tsauri da yawa kuma ba su dace da dan adam ba kuma akwai taku akwai waye to sai aka ce dokar musulunci ba ta cika wannan kaidar ba shi yasa sai aka ce islamic criminal law gaba daya a jishi aka kawo nan penal code an zo an rika samun matsala har a dokokin da suka shafi na wanda yake muslim personal law din ma wanda suka shafi na musulmin shi ma an zo ana ta samun matsala akan shin za a bar musulmin su yi wannan din a cikake domin a 1961 an yi wani case wai shi Maryama ba sai Sadiko ya jo wani mutum ne da shi da matarsa ya sake ta musulmi ne dan kabilar Ibira da ya sake matarsa bata gama idda ba kuma ba take uku ba sai wani ya aure ta sai ta aure da tai aure shi musulmi ita ma musulma da tai aure bayan wata 10 da auren ai da sakin sa da yayin nan sai ta haihu shine da yazo sai kai kara a kotun shari'ar musulunci kotun shari'ar musulunci tace wancan auren da aka yi na biyu bai yi ba don haka mata har yanzu matar kace don haka da ma na kan kun fahimci wannan ko aka gama sai aka zo appeal aka zo appeal kuma babu kotunan da suke na musulunci wanda za a appeal iya area courts ne ana ce musu native courts jurisdiction din su ya kare daga nan sai aka je high court ana zuwa high court sai aka ce a shari'ar musulunci al'ada ne da ka shi wannan mutumin kuma yana al'adar ibrani su al'adan su kuma ya halatta ka aure mata ko shi tunda kai ka sake wace ka sake yau ka sake gobe wani ma ya aura da ka aure yayi da kuma na wancan ne haka musulmai suka rinka samun wannan matsala har zuwa lokacin da har zuwa yanzu nan kawai dai in takaice muku labari musulmai ba su samu sakata akan cewa shari'ar musulunci ta zama suna da daman da za su yi abin nan din su wa kansu ba kada su yi wa wani wanda ba musulmi ba su wa kansu an yi ta kokari akan cewa babban matsalar ita ce an yarda da cewa a yi shari'ar musulunci amma kuma a iya waɗannan abubuwan da na faɗa na gargajiya na musulmi sannan kuma suna da iya jurisdiction din su yana tsayawa ne zuwa shari'a court of appeal Sharia Court of Appeal din nan da guda ɗaya ne duk nodan Najeriya guda ɗaya ne a Kaduna daga baya sai aka zo aka kakkara kowace jiha tana da nata to in aka fara case sai aka kai zuwa wurin to yayi kuma musulmi daga wurin ya kare kenan in wani yace zai dauka kara fa ai ba federal court bane Sharia Court of Appeal ta shafi jiha ne in mutum yana so ya dauka kara ina zai je kuma shi kuma musulunci yake so sai aka samu matsala to waɗansu daga cikin shugabannin musulmi sun an yi kokari akan su ga an sama wa musulmi inda in an ɗaukaka ƙara daga shari'a court of appeal ina za a kai a matsayin gwamnatin tarayya lokacin babangida an ɗan yi kokari akan wannan abin daga baya aka zo aka yi heated debate da aka zo national conference sai da waɗanda ba musulmi ba na arewa da kuma gabaɗayan 'yan kudu suka ce su ba su yarda da wannan ba ana so a fifice musulmi ne akan su su kuma musulmi suka ce ana so a fifita su akan mu a sa cewa shari'ar da muka yi a shari'ar ta addinin mu in mun je gaba kuma sai mu yi amfani da dokar da ba ta mu ba saboda English law ai Christian law ne English law is not Islamic law kuma English law ma asalin sa is not a customary law it is a Christian law haka ne aka tabbatar da shi a dokan Kiristoci an fahimta ko akwai wani case da aka yi a Ingila Bowman versus Secular Society wannan case din a cikin sa Lord Sommer yake cewa English law is a Christian law. Yace English law nan da kuke gani dokar kristanci ne, don haka shi aka ga aka impose akan mu, kuma an sa mu dole, kuma an ce ko yana da yancin addini. Haka ake yi har zuwa yanzu. Su wanda a lokacin Babangida ya rushe, lokacin Buhari shi ma aka yi kokari, har ma aka kirkiro da wani kotu, wai ita Federal Sharia Court of Appeal, wanda an yi appeal daga jiha zai je can, daga baya ka zo ka rusa. Da aka zo yin 1979 constitution a kafinta kenan, tunda lokacin sojoji su ba sa amfani da constitution, an sa cewa musulmi za su iya yin shari'a, amma sai aka ce Islamic personal law, dokan da ta shafi personal din shi ne wannan na gargajiyan kawai. A lokacin Babangida ne aka yi kokari akan a cire wannan personal din, sai zama Islamic, in an cire personal ya zama mai law, sai a ce Islamic law, sai zama in general ana iya yi, sai abin da zai yiwu ba. Har aka yi ta yin mulkin soja suka zo duk ba su iya ba, aka zo 1999 constitution sai aka cire, sai aka sake dawa da personal law din nan, irin wanda yake cikin 1979 constitution, kuma haka ne yake har yanzu. Zuwa 1999 da aka zo aka yi aka zo sabon wannan siyasa, sai gwamnatin jihar Zamfara ita ta fara cewa za ta samu daga cikin constitution din Najeriya akwai ɗansu sections da suka bada dama ana iya faɗaɗa jurisdiction din Sharia Court of Appeal. Da aka sai aka faɗaɗa, sai aka ce za a iya implementing har da criminal law, har da sauran duk aspects of law wa musulmai. Aka zo aka yi, sai aka ce to za a rinƙa legal dualism, musulunci suna ta nan, conventional law yana nan. Sai aka zo ana samun matsala, in ku musulmi kuka fara daga Sharia Court aka yi har zuwa Sharia Court of Appeal, to in mutum ya ce shi bai daba a bisa constitution din Najeriya, yana da daman ya appeal zuwa Federal Court of Appeal. To in yace Court of Appeal, kuma su kuma ba sa karkashin dokokin Sharia Court of Appeal, kuma ba sa karkashin jihar da tace tana shari'a, don haka da wani doka za a yi aiki. Shi ne tunanin constitution da ya yarda da cewa a cikin Court of Appeal da the Supreme Court akwai shari'a division, akwai alƙalai na shari'a, amma alƙalai na shari'a din nan su suna karkashin constitution din Najeriya ne. Constitution din Najeriya shi kuma bai san wani abu sai Islamic personal law. To personal law kuma gargajiya ne, zallan waɗannan daga saki sai gado sai waye. Haka wannan ita ce matsalar da muke ci. Abinda zamu tsaya da shi saboda lokaci, abinda muka fara daidai, Allah ya bamu lada kuskure, Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.